بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمنا قال قد يقع الله سبحانه وتعالى يقوم ينتسكي يفن سيد الدرسة يدعو دمود من تيغة ولا تفسير القرآن من تلك دمك يقواتر و تكون وانا متعمل البركة عددي وانا لوكتين يومنا لادي tara ga watan Ramadan shekarar hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da tara ga watan 3 a miladiya 2025 a jiya yan uwa basu manta ba mun kwana karshen aya ta 27 cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut. Yau kuma insha Allah zamu tashi kan aya ta 28. Muna roƙon Allah subhanahu wataala a ga zamana cin abin da zamu karanta da abin da zamu bayyana sa. Zamu tashi walutan izkali liqaumihi. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Waluda izkali liqaumihi innakum lasaquna al-fahisha ma sabaqakum biha min hadin min al-alamin.
Na'am. Ubangiji yace walutan mana wato ka ambaci kisar Annabi Lut wato izqala liqaumihi tunayin da yace wa mutanansa wato mutanan Sadum da kuma wato kewayan wato Sadum a cikin yankin Syria. Allah yace wato izqala liqaumihi yayin da yake gaya mutanansa innakum latatuna alfahisha ku kuna zaikewa alfasha shine kuna zaikewa dubarorin mazaje ma sabaqakum biha min ahadi min alalamin wannan mummunan aiki babu wanda ya fara wato ya riga ya ku a cikin wato talakai mutanen Annabi Lut sune miyagun mutane wanda suka fara wato wannan mummunan aiki a na wato liwadi shine zai kiyo mazaje da sha'awa. Allah ya ce ma sabaqakum bi amin ahadi min alalamin a cikin mutane da aljanu babu wanda ya fara wannan mugunyar aiki wato sai mutanen Annabi Lut. Allah ya ce ayyannakum latatuna rijala
wa taqdaruna sabil
na'am
wa taatuna dinakum munka
na'am
ma kana jawab qaumihi illa an qalu jina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin.
Ubangiji yace wato Allah sai yace musu akan harshen Annabi Lut ayyannakum latatuna rijala ku kuna mummunan aikin zai kiyo mazaje wa taqauna sabila kuma kuna fashi da makami kuna tara hanya. Wannan shine mummunan aikin su fashi da kuma wato mugunyar aiki na liwadi shine da tare hanyar masu wucewa suna aikata alfasha ga wayanda suka zo wucewa su karbi wannan su bige wannan su debi kayan sa wato su kama wannan zai su alfasha da shi. Allah ya ce watatuna fi nadikumul munkar wato kuna zuwa da munanan ayyuka a majalisosunku a wato a majalisar ku da kuke zama kuna hira wato kuna zaike mummunan aiki na alfasha shashan ku da shashi. Idan ya musu wa'azi akan wannan Allah ya ce ma kana jawab qaumi babu amsar da su mutanen su suke bayarwa illa an qalu tinabi azabillahi cewa kada me mu idan gaskiya kake ka zo mana da azabar Allah ba roƙon Allah shiriya suke ba a roƙon Allah saukar azaba suke sai su ce itina bi azabillahi ka zo mana da azabar Allah in kunta min sadiqin in gaskiya kake kana rayawa wucewa azaba za ta sauka mutane masu yin alfasha. Alfasha mummunan aiki ne a shi yasa waɗansu malaman suka ce mutumin da aka kama yana alfasha ko bai yana liwadi ko bai taba aure ba jefe shaki wato ko bai taba aure ba hukuncinsa hukuncin wato rajamu ake masa a jefe shi. Saboda haka Ubangiji ya ce wato sai Annabi Lut ya addu'a kale ce rabbin surni bi
ala rabbin surni ala alqaumil
mufsidin kale ce rabbi ubangiji wato in surni ka taimake ni alqaumil mufsidin akan mutane masu wato masu barna al'asina wanda suke sabo bi tiyani rijali masu zai kiyo mazaje fasajaballahu du'ahu sai ubangiji amsa addu'ar Annabi sa Annabi Lut. Allah ya ce
walamma ja'at rusuluna إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين
قال إن فيها
قوما zawjahu wa ahlahu ila imra'atihi kana min al-ghabirin.
Allah ya ce walam ma ja'a rusuluna Ibrahima, yayin da manzanninmu wato suka je ma annabi Ibrahim bil bushra, suka je masa al-bishr cewa Allah zai bashi da. An ce wannan lokacin annabi Ibrahim yana da shekara 75, wasu suka ce shekara 80, wato kuma yana begen aihuwa, Allah bai bashi aihuwa ba. Sai suka je suka yi masa wato al-bishr, wato suka yi masa al-bishr bi Ishaqa. Waɗansu malaman tafsiri suka ce shekara 120, saboda haka yana begen aihuwa, ya kuma wato roki Allah, Allah kuma ya bashi aihuwa. Ubangiji ya ce lokacin da suka ji annabi Ibrahim bil bushra da al-bishr cewa zai haifa da Ishaq, Ishaq din ma zai girma zai aure, shi ma zai haifa da Yaqub, wato qalu, sai suka ce bayan sun gama da wurin annabi Ibrahim ya sallame su, sai ya ce to kuma daga nan ina za ku yi? Suka ce za mu tafi Sadum ne, alkariyar annabi Lut, za mu je mu halakar da mutanen annabi Lut. To sun yi jayayya sosai da annabi Ibrahim, wanda yake ce masa ai annabi Lut kuma yana alkariya. Sai suke ce masa nahnu a'lamu bimafiya, ai mun fi ka sanin su waye a ciki, ai ba shi shi kare ma da shi da iyalansa duk za mu tsiratar da su in banda matarsa. To shine wato Ubangiji yake cewa walam ma ja'a rusulana Ibrahim ibn bushra, yayin da manzanninmu suka je wa annabi Ibrahim da al-bishr a can wato Palestine, Allah ya ce wato sai suka ce masa, sai suka ce masa qalu inna muliku ala hadhihi al-qarya, za mu je mu halakar da mutanen wannan al-qarya, al-qarya annabi Lut, inna alaha kanu zalimin, mutanansa sun, mutanen al-qarya sun cuci kansu da zalunci, wato kafirci, ta hanyar yadda suke wato zai kema alfasha, suke fashi da makami, kuma suke kafircewa Allah da manzansa. Qala, sai annabi Ibrahim ya ce musu inna fiya lutan, cikin wannan alkariya annabi Lut fa yana nan. Wato qalu, sai suka ce su manzannin Ubangijin, su mala'ikun, suka ce nahnu a'lamu bima fiha, ai mu mun fi sanin waye yake ciki, mun fi ka sanin su waye a cikin alkariyar. Lanunajjiyannahu, za mu tseratar da annabi Nuhu din wa ahlahu da iyalansa, illa imra'atahu, sai dai matarsa, kana min al-ghabirin, ita kan tana daga cikin wanda za su wanzu wato a cikin azaba, ma'ana ita tana cikin wanda za a halakar. Na'am.
Walamma an ja'a rusuluna Lutan fi abihim wa raqabihim zar'a wa qalu la takab wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kana min al-ghabirin. Inna munzuluna ala
Ubangiji ya ce walamma an ja'a rusuluna Lutan, yayin da manzanninmu suka je wajen annabi Lut, wato suka sauka a gidan annabi Lut, si abihim, wato sai annabi Lut sai hankalinsa ya tashi, si abihim ma'ana hazina bi sababihim, sai bakin ciki kuma sai ya lullube shi, kai baki na alheri kuma wato sai bakin ciki kuma ya lullube shi. Me ya sa annabi Lut ya yi bakin ciki tattare da cewa bai fahimci wa yanan bakin ba a lokacin? Allah ya ce wa zaqa bihim zar'an, kirjinsa wato sai ya cika da damuwa. Idan mutum ya shiga cikin damuwa, za ka kirjinsa wani lokacin yana ta buga jini, yana buga jini fiye da kima, saboda haka sai hankalinsa sai ya tashi. Damuwarsa shine halin mutanansa, tunda wayannan baki sun zo a sigar wato mazaje, kuma sun zo a sigar mazaje, kyawawan mazaje, saboda haka kuma sun biyo ta cikin gari, kowa ya gansu, tunda shi gida annabi Lut yana bayan gari ne, sun biyo datso gari, kowa ya gansu, saboda haka maganganu sun baza gari. Saboda haka da suka sauka, sai hankalin sai tashi, yake cewa kuka yanzu me ya kawo ku anan, me ya kawo ku da wannan lokaci, me yasa kuka zo da rana, me yasa ba ku zo cikin dare ba? Ya dinga tada hankalinsa, yana damuwa saboda ya san mutanansa wato ba za su bari ba. Wato yalemin kuwa sai ga mutane suka fara zuwa, mutum uku su zo su tsaya, mutum biyar su zo su tsaya, mutum goma su zo su tsaya, kafin ai haka an kewaye gidan annabi Lut, wuri ya cika dam, ana bukata wato a farma gidan, wato a zo a yi abin da bai dace ba da wayannan wato baki wayannan mala'ikun. To shine Ubangiji yake ba mu labari, Allah ya ce walamma an ja'a rusulana Luta, yayin da wato manzanninmu suka je wato suka je mu annabi Lut, si abihim, da ya gansu wato sai hankalinsa ya tashi, shine ya bakin ciki, wa zaqa bihim zar'an, kirjinsa sai ya kuntata, li'anam hasan luju, saboda su mutane ne masu kyawawan fuska, masu kyawawan sura, wato kuma ga su baki, saboda haka sai yake jin tsoro a kansu, wato sai yake gaya musu, wato sai hankalinsa ya tashi, yake cewa kun san halin wannan garin, kun san halin al'umma ta me ya kawo ku me yasa da za ku zo ba ku zo cikin dare ba saboda wayannan miyagun mutane in san san kuna nan yau ni ma hankali na a tashe yake balle kuma ku saboda haka fa'alimuhu annahum rusul rabbihi su sai suka bashi labari suka ce kar hankalin sa ya tashi ba abin da za su yi mu su manzannin ubangiji ne su mala'iku ne suka ce kai hakuri kan hankalin kai tashi babu abin da zai same mu tsakaninmu da wayannan mutanen ka bar su bil hasali ma mun zo saboda su ne mun zo saboda su ne shine ubangiji yace wa qalu la takaf suka ce ma annabi nuhu annabi lut kar ka ji tsoro wala tahzan kar kun wato kai bakin ciki inna munajjuka yanzu sun bashi labari su manzannin ubangiji ne zasu halakar da mutanen sa nan ma hankalin sa ta cewa zai tsira ko yana daga cikin a mutanen da za a halakar domin ita musiba in ta yi sauka mutum ɗaya zai jawo ta amma sai ta shafi wanda yake da hannu da wanda bai da hannu saboda haka sai suka ce masa a'a inna munajjuka kai din za mu tsirantar da kai wa ahalaka da iyalanka illa imra'ataka amma banda matarka ita ba ta shiga cikin wanda aka kubutar ba wato ita kam kana min al-gabirin tana daga cikin wanda za su wanzu wato a cikin azaba ma'ana wato ita kan tana daga cikin wanda azaba za ta shafe su suka ce masa inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya mu za mu saukar a mutanen wannan al-qarya din rijizan wato azaba mina sama'i daga sama bima kanu yabsuqun saboda fasikancin su da suke yi da ketare iyaka da kuma wato yada barna da kuma kafircin da suke saboda haka za mu saukar musu amma suka ce sai asuba wato sai asuba kamar da wadannan surorin suka kisanta wato lokacin asubahi wato su mala'ikun wato suka ce annabi lut ya tattara da shi da iyalansa maza mai kama hanya tun da sauran duhun dare su kuma za su saukar musu azaba wato a lokacin asubahi har ma suke ce masa alaysa subu bi qarib shin asuba ai asuba ba nesa bane don shi a lokacin ya gaggauta ma a halakar da mutanen kurin a gama suka ce masa alaysa subu bi qarib ai asubahi ba nesa bane saboda kai dai ubangiji ya alƙuri ya ce ya maka umurni ka tattara ka fita da daddare saboda ka daddare ya tsala annabi lut ya fitattara ya fita da shi da iyalansa aka ce masa kuma kar ma ya waiwaya domin kar ma ya waiwaya ga irin azabar da ake musu hankalin sa ya tashi wato sai matarsa ita kan Allah ya wanzar da ita cikin azaba azabar da aka yi musu Allah ta'ala ya sa mala'ika ya ciccibo kasar da suke yankin cikin garin da ƙauyukan duk waɗanda suke wannan mummunan aikin aka ciccibo garin nasu wato tun daga kasa ta bakwai aka daga su an ce har sai da suka jin tasbihin mala'iku saboda sama da aka daga su sannan daga can aka kifo su wato suka zo suka kife sun koma kasa ta bakwai bayan suna saman kasa kuma ubangiji ya umarni aka rika musu ruwa na tsakuwa wato tsakuwar azaba ta yadda in an sake ta daga sama duhun kasa baya tare ta sai ta je ta samu kafirin a kasa shine ubangiji ya ce wato sai suka ce inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya mu za mu saukar a iyalan mutanen wannan alqarya rijizan azaba mina sama'i daga sama bima kanu yafsuqun saboda wato fasikancin su walaqad tarana
minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun
ubangiji yace walaqad tarakna haqiqa mun bari wato dangane da halakar da mutanen annabi lut mun bar minha a wannan alqarya ta sadun wato ayatan aya bayyana wanda suke bayyananne ya tace wato aya wato zahira yadda Allah ya rusa alqarya har yanzu in an je ana ganin gurbin kasar gun da aka juya aka kifata ta bambanta sauran inda ba wannan kifawar ba Allah ya ce mun bar aya har yanzu ga duk mutumin da yake so ya je ya gani zai gani Allah ya ce mun bata ne liqaumin yaqilun ga mutane masu hankali sune masu tadabburi sune masu daukan izina idan sun ga wato abin da ya samu wani wato su kuma sai su gyara nasu ayyuka na
waila madina kaum shu'aiban faqala ya qaum ibudullaha warjil yawmal akhir wala ta'sawu fil ardi mufsidin
ubangi fakadzabuhu
fa'akadzabuhum rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin
ubangiji yace wa ila madina kaum shu'aiba hakana mun aiko ma mutanen madiyana a kahun dan uwansu wato shu'aiban annabi shu'aibu mun aiko shi wato zuwa ga mutanen madiyan faqala yace musu ya qaumi ya ku mutane na ibudullaha lalle ku bauta wa Allah warjul yawmal akhirah ku nemi ladan lahira a wajen ubangiji ma'ana ku ji tsoransa wato saboda abin da aka tanadi man wa'anda su saba masa a ranar lahira wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kar ku tafi cikin kasa kuna wato masu barna, wato kar ku rika yada barna wato a cikin kasa. Su mutanen Annabi Shu'aib mutane ne wanda yake miyagun mutane, amma babban sabon su shine tauye ma'auni, tauye ma'auni a wajen kawo, tauye ma'auni wato su rika sun su auni kaya a wurin mutane da cikakken ma'auni, in zuwa su aunar da mutane ko sai su aunar mutane wato da tauyayyen ma'auni. Tauye ma'auni musiba ce, sannan kuma suka zo suka butace wa Annabin da yazo yake kiransu akan wannan. Allah yake ce musu wato wala ta'sawu fil ardi mufsidin, kada ku tafi cikin kasa kuna masu barna. Fa kadzabuhu, sai suka ƙaryata Annabin nasu Annabi Shu'aib. Fa akadharhum ar-rajfa, Ubangiji yace sai girgiza wato sai ta kama su. An ce girgizar kasar malaika Jibril ne zai musu wato tsawa, wato yayi musu tsawa. Malam yace alzalzalatu lati nash'ar min sihati Jibril alayhi salam, tsawar ta faru ne a sanadiyar girgizar kasar, ta faru ne a sanadiyar tsawar da malaika Jibril ya zo ya musu, kamar da aka fada a cikin suratul Hud. Fa kadzarhum sayhatu, a can sai aka ce sayhatu, tsawa ta kama su. A nan kuma sai aka ce arrajfa, to duka daya ne. Bayan malaika Jibril ya musu tsawa, sai kuma kasar wato sai ta girgiza saboda dilin tsawar malaika Jibril, take dukkan sai suka fadi wato suka mutu. Shi yasa Ubangiji yake cewa fa asbahu fi darihim, sai suka wayi gari a cikin gidajensu, jafimina, suna dulkushe wato barikina ala rukabi mayitin, sun mutu kowa yana dulkusha kan gwiwarsa wato ya fadi ya mutu. Na'am.
Wa adaw wa samuda,
na'am,
wa katabayyana lakum min masakinihim,
na'am,
wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu mustabsirin.
Ubangiji yace wa adan, haka na mun halakar da adawa, wa samudan, mun halakar da samudawa. Allah madaukakin sarki yake cewa mun halakar da su. Wa katabayyana lakum min masakinihim, ai gidajensu da adawa da samudawa, ku mutanen Makka ba boye ki a gurin ku ba, tunda hanyar ku ne ta zuwa Yemen kasuwanci, hanyar ku ne ta zuwa Sham. Allah yace wa katabayyana lakum, halakar da su ya bayyana a gare ku min masakinihim, a dalilin kallon gidajensu da kufayin su nan yana nan akan hanyar tafiye-tafiyen ku na kasuwanci. Wato su an halakar da adawa, mutanen Yemen ne su, mutanen Yemen ne wato su kuma samudawa a wuri da ake cewa Hijir ne, alkarar Hijir nan ne Ubangiji ya kuma musu Annabin sun so kafirce masa ya halakar da su a wannan wuri. To duk wannan da Hijir din da Yemen din duk ai wuri ne wanda su mutanen Makka sun san su a guraren kasuwancin su, shine Allah yake tuna musu. Allah ya ce musu wa katabayyana lakum min masakinihim, wato wuraren zaman waɗannan mutanen a bayyane yake wato a gurin ku ku mutanen Makka. Wa zayyana lahum shaytanu a'malahum, shedan ne ya kawata musu aikin su, su samudawa da adawa kamar da kuma mutanen Makka, wato shedan ya kawata muku aikin ku na bautar gunki, ma'ana shedan ne ya kawata musu kafirci da sabo. Fasaddahum anis sabili, sai kange su gabanin wato bin hanyar gaskiya. Wa kanu mustafsirin, mutane ne masu basira, mutane ne masu fikira da hange, amma shedan sai toshe musu basirar su, sai sa su wato suka bauta wannan Allah, Allah kuma ya halakar da su. Wa karuna,
wa karuna wa fir'auna wa haman,
na'am,
wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sadiqin.
Ubangiji yace wa karuna, mun halakar da karuna, wa hamana, wa fir'auna, ko wane ne na farko, na'am, wa fir'auna, mun halakar da fir'auna, wa hama, wa karuna, mun halakar da karuna, wa fir'auna, haka ayan ta jera ko, wa fir'auna, mun halakar da fir'auna, wa hamana, mun halakar da hamana, wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati, wa'annan mutanen Annabi Musa ya zo musu da hujjoji mabayyani, ya zo musu da hujjoji a fili, fastakbaru fil ardi, sai suka girman kai a bayan kasa, suka ki karban wa'azin Annabi Musa. Allah ya ce ma kanu sabiqin, basu tsere mana ba. To yadda Fir'auna da Hamana da Karuna basu tsere mana ba, to kuma mutanen Makka ba za ku tsere mana ba, in ji Ubangiji. Ba kafirin da ya sai tsere wa Allah, sai dai Allah ya bashi, ma'ana ba tsere wa azabar mu. Fa kullu akarna bi dhanbihim, dukkan wa'annan kafirai da muka lissafa muku a baya, Allah ya ce akarnahum bi dhanbihim, mun kama su da zunubi. Mutanen Annabi Lut, Allah ya gaya mana yadda ya halakar da su. Mutanen Annabi Shu'aib, mutanen Madiyana, Allah ya gaya mana yadda ya halakar da su. Allah ya ce ya halakar da wato adawa, ya halakar da samudawa, ya halakar da Karuna, ya halakar da Fir'auna, ya halakar da Hamana. Allah yake cewa wato fa kullan dukkan wa'annan
kafara bi zanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akalathu sayyi'a wa minhum man kasabna bihi al-lad wa minhum man ghalakana wa ma kana Allahu yadhlimuhum walakin kanu anfusahum yadhlimun
Allah ya ce fa kullan dukkan wa'annan al-madhkurin wanda muka ambata muku wanda aka halakar da dinnan aka halakar da su dinnan akazna bi zambihi Allah ya ce akazna bi zambihi ne ko mun kama kowa da zunubin sa kowa laifin sa wato wutar sa ita ta kona shi kowa wutar sa ita ta kona shi ma'ana kowa laifin sa shi ya halakar da shi shi yasa yazo da mirin abin nan yace wato fa kullun akazna bi zambihi kowa mun kama shi da zunubin sa ne fa minhum man arsalna alayhi hasiban a cikin wannan kafirai da muka ga muku akwai wanda muka aika musu wato tsawa a hasiban iska wanda take wato mai wuta a cikin ta shine rihan sarsaran atiya mun aika wato iska wanda ta diga wato tafiya wato tana bibiyan junanta wato ta harakar da su akwai wanda muka harakar da su wato da iska shine wato kamar mutanen annabi Lut bayan wato ri iskar da ta zo tana tafiya daga kafan kwani a ciki bayan an kife su sannan kuma sai aka bi su wato da ruwan wato tsafan kwani wanda wato suke tafowa shine wato asifatun fiya harba'u iska ce mai karfi cikin ta kuma akwai duwar wasu kamar mutanen annabi Lut kenan wa minhum man akazathu sayha akwai wanda aka halakar da su da tsawa kurin ta malaika jibrilu kamar samudawa kenan sannan wa minhum man kasafna bihi al-ardh akwai cikin kafiran nan wanda muka kisfe kasa akan su kamar dan karuna wa minhum man agraqana akwai wanda aka dilmiyar a teku kamar mutanen annabi nuhu kamar fir'auna wato da mutanen sa Allah ya ce wa makan lahu liyazlimuhum Allah bai musu wannan azabar saboda ya tsane su kullun zai zalunce su bane Allah bai musu wannan azabar saboda me saboda ya musu hukuma ba tare da laifi ba wa makan lahu liyaz Allah bai kasance zai musu azaba ba tare da laifin su ba shine wato zai zalunce su balle ma ya musu azaba ba tare da sun yi laifi ba walakin kanu an kusa hum yazlimun su suka cuci kansu wato da zunubi birtikabi zambi domin su suka dauki laifin da ya jawo aka musu wannan azaba din da sun yi imani da Allah sun gaskata manzanni sun guji miyagun aiki da abin da suke ciki wato da bai same su ba na'am
mazalul ladina takallu min dunillahi awliya kamazalil ankabuti takazal baita wa inna halal biyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun
na'am wato shi ubangiji yana wato ubangiji sarki ne mai adalci bayi halittarsa ne idan kai ne kake da iko akan mutum ka halicci mutum to ai kaga ko ka azabtar da shi yanzu a kaddara a ce da ubangiji zai yi wa bayi azaba ba sai laifi ba ma akwai mai ce masa me yasa ne babu mai ce masa me yasa domin bayinsa ne shi ya halice su shi ya musu komi amma duk da haka bai yace ba zai azabtar da kowa ba sai dai mutum ya azabtar da kansa ma'ana ya sababa abin da zai azabtar da kansa da kansa inda Allah ya ga dama da shikenan wato sai ya halakar da mutane gabaɗaya ba tare da mutane sun yi laifi ba amma bai yi haka ba duk da cewa bayan sa ne ba wanda ya sai tambaye shi amma kowa kaga musiba ta same shi to hannunsa ne ya ja masa domin wannan ita ce sunnar Allah bayya dora wa mutum musiba sai dai abin da hannun mutum ta jawo masa wannan ma zai dora maka musiba ne dan ka fadaka wato ka gyara wato kuma sai ya dauke maka wannan musiba din ubangiji yake cewa su kafirai suna rikon gumaka a matsayin ababen bauta Allah ya ce masal ladina takazu min dunya awliya misalin mutumin da yake daukan wato masoya gumaka a matsayin masoya kuma bayan Allah Allah ce kamar sallan ankabuti ai misalin sa kamar gizagiza ne itta kazar baitan wanda ya riki gida a kansa saboda ya rika komawa gidan kowa ya san amfanin gida a gurin mai gida yana da amfani a gurin mai gida gidan na mutum ne ko na dabba ne ko na kwaro ne to mutum yakan shiga gida saboda ya kiyaye kansa to Allah sai bada misali kafirai da suke bauta mu gubaka wanda suka riki ababan wato bautarsu kuma bayan Allah kamar misalin wanda ya rike wato kamar misalin gize-gize ne inda ya rike gidansa kowa ne ya san gidan gize-gizo a ubangiji yace wato wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut in kana neman gida masu mai rauni a cikin gidaje da kwari ko dabbobi ko mutane ko koma waye yake yi to in ka sami gidan gize-gizo shikenan ka gama domin shi gidansa na farko ba zai tare masa dari ba ba zai tare masa zafi ba ba zai tare masa ruwan sama ba ba zai tare masa abokin gaba ya zo ya far masa ba to kaga kenan ashe da ufa talib wal matalu Allah madaukakin sarki ya raunana gunki da masu bautar gunki cewa gumaka su ba sa iya ma biya wa kansu bukata Allah ya sa misali da cewa da yanzu kuda zai zauna a jikin gunki abinda aka shafa wa gunki na mai kudan ya sauka yana cin wannan man to gunkin ba zai iya koran wannan kudan a kansa ba ma ina ga kuma wanda yazo ya gurfana a gaban sa ya masa bauta yaushe zai amfana masa shi a kansa ma bai amfana wa kansa komai ba ko Allah ya ce wa in yasluhum zubabu la yasanki zuhumin in kuda ya sauka kan gunkin yana cin wannan man da aka shafa masa ba zai iya koran kudan ba balle kuma ya amfana da bai amfana da kansa ba ma bai ije wa kansa ma wani cutarwa ba to kan kuma ina zai ije mai bautarsa to shine Allah sai saba misali ga mai bautar gunki kamar gize-gize ne da ya gida gidan gize-gize baya hana gize-gize komi baya tare wa gize-gize komi yace wa inda afanal buyut mafi raunin gida a cikin gidaje labaitul ankabut shine wato gidan gize-gizo domin la yarfa'u an harran ba zai ije masa zafi ba wala bardan ba zai ije masa wato sanyi ba kadhalikal asnam la tanfa'u abidi haka na guma kan su ma ba su amfana mai bauta musu wato ba su amfana da mai bauta musu malam yace fa manil taza ali ghayrillahi saboda haka duk wanda yaje ya fake a gurin wani wanda ba Allah ba ka kama wani gamshi zai cece ka shi zai amfana da kai shi ko ba Allah ba yace fala yanfa'u shay'un to wannan abu ba zai amfana mutum komai ba amma wa manil taza ali lillahi wanda yaje ya fake a wajen Allah waqahu bi ghayri sababin Allah zai iya kiyaye ka ko ba sababi Allah zai kiyaye ka wa bi sababin da'ifin kuma Allah zai iya kiyaye ka da sababi ko da ma sababin mai rauni ne saboda haka kaga yana daga cikin abin da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba shi daga kafiran Makka a lokacin da suka biyo shi lokacin da ya hijira ya fito daga Madina zai tafi Makka Allah sai ya bashi kariya ya shiga kogo kaga sai Allah ya bashi kariya shiga sauran kogon saboda haka suka yi ta neman sa har ma a neman ma sai da suka zo bakin kogon amma bakin kogon kuma sai suka samu gize-gize ya saka to yanzu kaga sai Allah ya bawa manzon Allah kariya da sakar gize-gizo suka ce ai ba zai yi mutum ya shiga kogon nan ba tare da ya fata wannan sakar gize-gizon ba saboda haka bayyana yaushe ya shiga ma har gize-gizo ya so ya sake bakin kogon nan a kenan malaman tafsir da suka tafi akan cewa wato gize-gizo ya zo ya sake sannan har kurciya ta zo ta yi gida a gurin ita kuma ta sa kwanta guda biyu suka ce nan dai ga gafa ta zo har bakin kogon amma kuma gashi a bakin kogon ga kurciya tana kwanci akan kwanta guda biyu ga kuma gize-gize shi kuma ya sake sauran gurin suka ce ba zai yi ba saboda haka sai Allah ya tabbatar da su saboda sanadi wanda yake mai rauni amma wadansu malaman tafsiri suka ce ba kurciya ba ne kamar da busari ya faɗa ba kurciya ba ne sun leko ne manzon Allah ya leko sai kurjinin idan manzon Allah ya kama su sai su gashin idan na nasa kamar sakar gize-gize ne kwayar idansa guda biyu kuka kamar kwan kurciya ne sai kurjini ya kama su har shine sai na Abubakar yake cewa ya rasulullahi law nazara ahadukum tahta qadamaihi la absarana da dayan su wallahi zai sunkuya wajen duga digin sai leka saman kogon nan zai ga mu manzon Allah ya ce masa kai hakuri menene zatanka a mutum biyen da Allah ne na ukun su to saboda haka ubangiji yana ba mutum kariya in ka kama Allah ka kama dahir amma wallahi tallahi duk mutumin da ya kama wani wanda yake ba Allah ba a neman biyan bukata wallahi ya bata wa kansa lokaci zai yi asarar lokaci in ya sa ma ta tsaya asarar dukiya da asarar lokaci saboda haka zan yi kira wa ƴan uwa matasa da a yanzu aka ce suna yayin bin bokaye wajen neman sa'a a wajen neman harkar kasuwanci a wajen neman samun nasara a rayuwar duniya wallahi duk mutumin da ya bi hanyar da ba za ta bulle ba to ya halaka kansa idan ya sa ma addinin sa bai rushe ba domin shi harkar boka ba zai barka ba sai ya rusa maka addinin ka tukuna sai ya rusa maka imanin ka duk abin da kaje gunsa da shi sai ya nemo wani sababi ya jingina maka akan rashin nasara ka ga sababi ita kuma nasara hannun Allah take ita kuma yana bada ita ne wato a lokacin da Allah ya ga dama kuma wanda Allah ya ga dama saboda haka mutum ya hatara da imanin nan a yadda rayuwar nan take yadda rayuwar nan take cike da bala'o'i take cike da matsaloli abu kankani zai rushe maka imanin ka cikin kankanin lokaci amma mutum akan neman abin da zai ci sai idanun sa ya rufe bai harari abin da zai halaka shi ba bai harari abin da shi zai cinye shi ba sosai wannan haka na bokanci a yanzu ta yi yawa ta cika duniyar nan saboda yadda mutane suke ta amfani da ita wajen neman duniya wajen neman kuɗi shi kuma harkar arziki wannan wani abu ne rubutacce an rubuta maka tun lokacin da ka kai kwana 120 a cikin mahaifiyarka tun lokacin da kai wata hudu haka manzon Allah ya fara kowa ana rubuta masa ana busa masa ne lokacin da ya kai wata hudu a cikin mahaifiyarsa a rubuta masa arzikinsa a rubuta masa ajalinsa a rubuta masa makomarsa kai da tuntuku na kana cikin mahaifiyarka a rubuta maka abin da zaka samu menene zaka na tara hankalinka ka fito ka bi hanyar da ya dace in ka bi hanyar da ya dace sai ka samu in dama a rubuta maka da yawa zaka samu da yawa abunka in kuma ba a rubuta maka da yawa ba dama baka wahala da kanka ba abin da aka rubuta maka nan shi zaka samu babu abin da yake canza abin da Ubangiji ya rubuta Allah ya rubuta yake cewa walan tajida li sunnatillahi tahwilan walan tajida li sunnatillahi tabdila babu Allah bai ya canzawa abin da ya riga ya kaddara zai wakana tunda aka rubuta a lahur mahfuz shi abin yake zarcewa kullum haka Allah yake saukar da abin da ya rubuta a lahur mahfuz kuma babu canji saboda haka in ka bi hanyar da ya dace wajen neman arziki ma abin da dai aka rubuta maka nan shi zaka san ba zaka ketare shi ba in kuma baka bi ba ka bi hanyar kwata ma abin nan dai da aka rubuta maka dai ba zaka ketare shi ba amma dai zaka iya bin hanyar da ya dace ka samu yardar Allah ko kuma ka bi hanyar da bai dace ba ka dawo da fushin Allah to shi imani tare shi ake saboda haka lalle ƴan uwa harkar da ya shafi harkar tsafi harkar sihiri wannan fada da Allah ne duk wanda ya wannan wallahi ya ɗebe tafasa a wajen Allah wallahi ba zai rabauta ba Allah ya ce wala yaflihu sahiru haisu ata mai sihiri ba zai rabauta ba kuma shi sihiri ne ko ayoyin alqur'ani ka dauka kai da shi inda sihirin da so sihirin ne saboda haka ya kamata mutum ya zama yana da basira idan sa abu dake ka san ka yadda ba mai arutawa sai Allah ba mai talautawa sai Allah ba wanda zai baka lafiya sai Allah ba wanda zai dora maka jinya sai Allah ba wanda yake tasiri a rayuwarka wajen jin dadin ta ko rashin jin dadin ta sai Allah in kai haka wallahi ka zauna lafiya saboda haka Ubangiji yake jan hankali dan gani da masu rukun wani koma bayan Allah sani duk wanda ya rike wani zai masa tasiri a rayuwarsa koma bayan Allah to ya sani ya rike abin da yake bashi da tabbas misalin sa kamar misalin gidan giza-giza ne wanda yake gidan giza-gizo shine gida mafi rauni wato a cikin wato gidajen giza-gizo to shine malam yake mana ishara da cewa wiqayar Allah ita ce wiqaya shi yasa Allah sai ya sa misali wato da gidan giza-gizo duk da cewa abu ne mai rauni amma sai kaga sai Allah ya ba wa manzon Allah kariya a kofar kogo da gidan giza-gizo shine Allah yake cewa a wato laukanu ya alamun da su mutane sun san cewa wato riƙon abokin riƙon gunki ba zai musu tasiri ba ba zai amfana da su komai ba da ba su rike shi wato abin bauta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
inna allaha ya'lamu ma tad'una min dunihi min shay'in wa huwa al-'azizul hakim
ubangiji yace inna allaha ya'lamu Allah lalle ya sani wato ya san ma ya da'una min dunihi wato abinda mutanen nan suke bautawa kuma bayan Allah wato ya sani abinda suke kubauta masa saboda haka zai kuma sakanta musu da abinda suka aikata inna allaha ya'lamu ma ya da'una min dunihi min shay Allah ya sani abinda gumaka suka rike a matsayin abin bauta ba komai bane ba zai amfana musu komai ba, Allah ya sani. Wa huwa al-azizu, Allah mu shine mabuwayi a cikin mulkin sa, abin da ya ga dama yake faruwa, abin da Allah bai ga dama baya faruwa cikin mulkin Allah. Al-hakim shine gwani wato a cikin aikin sa, shi yake tsara wato halittar bayin sa. Wa tilka al-amsal,
wa tilka al-amsal naribuha lin-nas, wa ma ya'qiluha illa al-alimun.
Wa tilka al-amsal, wannan misale da muke saba muku a cikin al-Qur'ani, Allah ya ce nadaribu halin nasu, muna saba wa mutane ne, wa ma ya'qiluha illa al-alimun, amma abin takaicin ba masu hankalta, sai masu wato ilimin sanin Allah. Ba kowa yake hankalta ba sai al-mutadabbiruna, sune al-alimuna, masu nazari, masu wato lura, suna daukan wato izina saboda wato abin da yake zuwa yaje zo. Na
Allahu samawati wa ladil har inna fi zalika la'atan lilmu'minin.
Kalaka Allahu samawati wa ladil, ubangiji shi ya halice samai da kasai, bil haqi ya halice su kuma wato da gaskiya. Kenan kaga ashe mutum ya dauki gunki a matsayin abin bauta, ko ya kama wani dodo a matsayin abin bauta ya bar Allah, Allah da ya halice samai da kasai, ai kaga akwai tabewa a cikin wannan. Allah ya ce wato ubangiji shi ya halice samai da kasai da gaskiya, inna fi zalika la'aya, cikin halitta samai da kasai wallahi akwai aya wanda take nuna girman ikon Allah lil mu'mini, daga masu imani. Mala ya ce kasu bi dhikri, an kebe su da ambato, la'annahum muntafi'una biha, domin shi mai imani shi yake amfani da misali in an bashi ya fahimta kuma ya kare imani. Wato a cikin wato sabanin kafirai su kuma ana yin gabar wanda saba musu misali, hankalin su kuma wato yana yin yamma. Kutul ma uhiya ilayka,
kutul ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimissalah inna as-salata tanhi 'anil fahsha'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Annama lan karfin akan sa ne yake ne kan sa shiga. Na'am, ubangiji ya ce kutul ma uhiya ilayka, wato ka karanta abin da aka yi maka wahayi ya Muhammadu, ka karanta littafin Al-Qur'ani, wato utul ma uhiya ilayka min al-kitabi, ka karanta abin da aka yi maka wahayi wato daga littafin Al-Qur'ani, shine ma awahu Allahu ilayka, abin da ubangiji ya maka wahayi, bi nuzul jibril, ta hanyar saukan malaika jibril, wal ma'ana wato taqarrab ila Allahi bi tilawati, ka nemi kusacin ubangiji ta hanyar tilawan Al-Qur'ani. Karanta Al-Qur'ani yana kai bawa kusa da ubangiji, yana jawo bawa kusa da ubangiji. Saboda haka ana so bawa ya rika cin karatun Al-Qur'ani ba sai a cikin watan Ramadan ba, a kullun akalla bawa, a kullun mutum ya tilasta wa kansa, a kullun akalla ya karanta Al-Qur'ani a karatun da yake abin da yake izifi daya. To kaga wannan ba zai zama yana daga cikin rafkanannu ba, amma a zaman mutum ba ruwan sa da Al-Qur'ani sai watan Ramadan ya zo, to kaga wannan akwai gafala mai girman gaske. Yawa, zai iya karanta abubuwa da yawa a wuni, a waya ne, ko a jaridu, ko a menene, zai bibi din labarai, zai bibi menene, amma kuma ya zama ya gafala gaban karatun Al-Qur'ani. In kaga ya karanta Al-Qur'ani sai ya shigo sallah, to hakika wannan yana daga cikin wato waɗanda suka rafkana a cikin rayuwar duniya. Amma ya kamata bawa ya zama a cikin abubuwansa da zai tsara wa kansa daily routine dinsa, ya zama akwai karatun Al-Qur'ani, kuma in zai yiwu, in zai iya tsarawa, ya tsara shi, ya rika bude wato wannan yinin da shi, zai samu kariya daga wajen Allah. Ya zama da safe kafin ya fito ya tafi gurin bige-bigensa bayan sallar asubahi, ya samu wasu surori daga cikin Al-Qur'ani ya karanta. To wannan zai taimaka wa bawa wajen samun kariya, sannan kuma zai taimaka wa bawa wato wajen samun nutsuwa, wato a wajen neman sa, domin ya kusanci Ubangiji, wanda kuma ya kusanci Ubangiji ba zai tabe ba. Ubangiji ya umarni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga karanta abin da aka masa shine Al-Qur'ani. Amma lai yake ce ana nufin wato ka nemi kai bauta ta neman kusacin ubangijinka ta hanyar karatun Al-Qur'ani, wato da kai da al'ummarka gaba daya. Li'anna fihi mahasinul adab, domin wajen karatun Al-Qur'ani ana samun kyakkyawar talbiya da ladabi, wa makarimul akhlaq, ana kuma samun wato kyawawan wato dabi'u. Za ka ga duk mutumin da yake karanta Al-Qur'ani wato ba zai rika tsantan kansa a cikin wato hauragiyar duniya mai yawa sosai ba. Allah ya ce wato waqimis sala, kuma ka tsaye da sallah. Aka ce masa waki mai sallah ka tsaye da sallah, ma'ana dum ala iqamatiha, ka dawwama akan wato tsaye da sallah. Bi arkaniha wa shurutiha, kai sallah ta hanyar kula da rukunnanta, kula da sharuddanta, kula da ladubbanta. domin sallah fa yana ha'imadu din wato gimfila ce gimshi kine na addini don sallah ita tare addini duk inda aka rasa sallah wato addini kuma rushewa ke mana kama hafkar kama addini manzon Allah ya ce duk wanda ya tsere sallah ya tsere addini wa man hadamaha faqad hadama din duk wanda ya rusa sallah kuma ya rusa addinin sa wannan ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma abin wanda ake nufi da su a cikin magana shine wato al'ummarsa saboda me saboda ai akwai inda Allah ya yabe su yake cewa innal ladhina yatluna kitaballahi ka san mutanen da suke karanta littafin Allah wa qamu salata suke tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suke ba da dukiyar sadaka suna ciyarwa a fili da kuma a boye yarjuna tijaratan lan tabur suna tsammani suna neman wani kasuwanci tsakanin su da Ubangiji lan tabur wanda ba tasgaru a cikin sa wani kasuwanci wanda babu asara karanta alqur'ani sai da sallah ci da mutane abinci ba da sadaka a boye da sarari Ubangiji ya ce wannan wani kulla kasuwanci ne tsakaninka da mahaliccinka kasuwancin da babu asara a cikin sa babu faduwa tijaratan lan tabur kasuwancin da wato babu faduwa saboda haka a wannan umarni ne wanda Allah ya kirayi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sa amma aka ce ana nufin al'ummar sa ne Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar domin ita sallah tana hana alfasha tana hana munkar wato mummunan abu a cikin wato shari'a sallah tana hana saboda haka yana daga cikin lamarin sallah ma damal mar'u fiha matsawan bawa yana cikin sallah to ita kuma za ta hana shi wato dukkan wato abin ki malamai suka ce magana mafi inganci dangane da sallah aka ce ita sallah tana hana wato mummunan aiki ne a cikin dukkan lokacin mutum ba a lokacin sallan kare ba don akwai malaman da suka ce wai in ka shiga sallan ne da aka ce inna salata na alfashai wal munkar idan mutum ya kabbara sallah ba zai aikata alfasha ba zai aikata munan aiki ba suka ce ai a sauran rayuwar ma ko a wajen sallar ma in dai sallan ka kana yin ta mai kyau kana bata haƙoƙin da ya kamata ka bata a lokacin yin ta da kuma cikin yin ta to ita kuma sallan nan za ta kiyaye ka dukkan abin da kuma ake abin ki ne za ta kiyaye ka alfasha za ta kiyaka abin da yake munka saboda hadisin da aka rawaita daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani matashi daga cikin matasan Madina ya je ya kasance yana yin sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sallar tasa ba ta hana shi aukawa cikin ayyuka na alfasha saboda haka sai ya je yake ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam halin da yake ciki yace ya rasulullahi ga halin da yake ciki ina sallah tare da kai a kowane lokaci amma Allah ya ce inna salata kanat inna salatan hana alfasha wa munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkar to amma kuma ni kun fa ina tsuntan kaina a cikin wannan ayyukan gashi kuma ina sallan kuma sallah ma da nake a bayan ka nake to an ce ya gaya a wani ne shi ya je ya gaya annabi sallam wasu kuma sun ce a shi da kansa ya je ya gaya manzo Allah ce to in dai sallan da kake din kana yi to ka ci gaba insha Allah sallar ta kaza ta hana ka a wata riwaya yace inna salatahu satan hahu sallat tasada sannu za ta hana shi yaje ci gaba falam yalbas an taba wa sun haluhu ba dade ba mutumin nan ko sai tuba sai kuma ya gyara halin sa saboda haka sai ya zauna ya rayuwa wata ta addini an rawaito daga magabata cewa wanda daga cikin magabata ya kasance wato in ya tsaya sallah gabobinsa sai su rika rawa sai ya rika rawa jikinsa yana bari wato nan da nan sai launin jikinsa sai ya canza sai ya ga wato kamar irin ya tashi daga rashin lafiya wato sai aka yi masa magana aka ce yaya ne in ka shiga sallah ake ga jikinka yana tabari in ba sallah kake ba kuma lafiya kalau sannan kuma gaba ɗaya sai aga fuskar kamar gaba ɗaya ta canza kamar mutumin da ya tashi daga gadon jinya wato sai yake cewa inni waqifun baina yadayi Allah ta'ala ni lokacin da nake sallah ina tsaye ne a gaban Ubangiji na mai girma da buwaya wa haqqul li hadha ma'amulukid dunya yace ni ai in na tsaya a gaban wani sarki daga cikin manyan sarakunan duniya ma nakan ga girman sa haka inji jikina yana rawa yace to yaya kuma in na tsaya a gaban sarkin sarakuna ai shine ma yafi cancanta jikina ya bari ya kada za ka gonin yaje gaban babban mutum haka yana jikinsa yana bari ya tsaya gaban babban mutum wani babban mutum ya kira ka a zo da kai gabansa za ka ji jikinka yana amsawa yace to wannan fa sarki ne daga cikin sarakunan duniya ina ga kuma wanda ya tsaya a gaban sarkin sarakuna kuma mahaliccin su kuma yace wa amma man salatu bi khilafi dalik amma duk wanda ya san ya tsaya a sallah amma ji yake kamar ya tsaya a gaban abokanansa bai ya jin komi yace wato ya zama sallata sa babu kushu'i a ciki to ya binciki sallar sa ka tsaya a sallah ka kasa jin wani abu a cikin jikinka cewa yanzu fa kana tsaya a gaban ubangiji ne ubangiji yana kallon ka to duk mutumin da yake sallah ya tsaya ya ji wato baya jin wani shu'uri na jin tsoro a lokacin da ya tsaya a cikin sallah ya kabbar sallah aka ce to ya tambayi sallar sa domin ba za ka tsaya a gaban ubangiji ka gana da ubangiji kuma baka ji wato gabanka sun amsa ba saboda haka in dai ka tsaya a sallah baka jin komai malamai suka ce to wannan sallan ba za ta zama ka dalilin hana ka mummunan laifi ba amma in sallah kake wanda take cike da kushu'i to tabbas wannan sallan za ta shiga tsakaninka da mummunan aiki saboda haka idan mutum ya ji zai tsaya a sallah amma baya jin komai baya jin shu'uri baya jin wani abu yana kamar yana wata hidimar sa ta wasan sa ne aka ce to wannan sallar ba za ta wato ba shi wani sakamakon komi ba sai nisantar da shi gaban ubangiji amma duk sallar da za ta kusanta ka da ubangiji to dole kuma an kashe ta wato ka rika jin kushu'i a cikinta saboda hadisin da aka rawaita manzon Allah sai yake cewa mallamtan ta hu salatuhu an alfashai wal munkar duk wanda sallarsa ba ta hana shi fadawa cikin ayyukan alfasha ba lam tadirhu min Allah illa budan wannan ba ta kara masa komi a gurin Allah sai nisanta Ubangiji yace wala zikrullahi akbar ambaton Allah wato shine mai girma shine wato yiwa Allah da'a wala zikrullahi akbar wato shi ambaton Allah da sauran nau'o'in sa ibada ce wadda take mafificiya suka ce ambaton Allah babban ita ne sallah sallah na biyu karatun alqur'ani sannan kuma sauran zikirori su biyo baya saboda hadisin da aka rawaita daga Abi Darda Allah ya yarda shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala unabbiukum bi khairin shin in ba ku labarin wani aiki na alkhairi ma in ba ku labari bi khairi a amalikum mafi alkhairin aikin ku wa azkaha inda malikukum aikin da yafi tsarki a wajen ubangijin ku a wajen mahaliccin ku wa arfa'uha fi darajatikum kuma aikin da zai fi saurin daga muku darajar ku wato duniya da lahira wa khairul lakum min ita'i zahabi wal warqi kuma aikin da yafi alkhairi akan a baku dukiya mai yawa a baku zinariya da azurfa kamar yanzu ne a ce aikin da yafi alkhairi a baku wato dab dab masu yawa manzon Allah ya ce wato shine zikrullahi shine wato ambaton Allah hadisin bai kare ba shi yace wa khairul lakum min an talqu aduwakum kuma abin da yafi ku alkhairi sama ma da jihadi shine ku dauki makami wato ku tinkari abokan gaba fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum saruyan ku saruya yanzu wato abin da yake ya mafi jihadi lada ya fi jihadin da zaka dau makami ka je ka sare kafiri shi ma ya sare ka ka kashe shi ya kashe ka qalu bala ya rasulullah sahabban manzo Allah suka ce lalle ka gaya mana yace zikrullah shine ambaton Allah ambaton Allah ibada ce mai lada ibada ce kuma mafi sauki dan ba ta bukatan kudi ba bukatan kudi ba bukatan sai ka koshi kana jin yunwa ma zaka yi zikirin Allah kana kwance zaka yi zikirin Allah kana tafiya zaka yi zikirin Allah da daddare zaka yi da rana zaka yi saboda haka a kowane lokaci zaka yi zikirin Allah saboda haka ibada ce mai sauki amma duk da haka sai ga shedan ya tarnake mutum tun safe mutum ba zai ambaci Allah ba har sai ya zo sallan azhar da sallan azhar kuma ba zai saki samun lokacin ambaton Allah ba har sai ya zo sallar la'asar saboda haka ambaton Allah abu ne wanda yake mai kyau bawa ya sabar wa kansa da ambaton Allah ma dama yana cikin nutsuwa to ya ambaci Allah a rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambayi manzon Allah a ibada kam wace ibada ce tafi daraja a wajen Allah a ranar alkiyama manzon Allah ya ce adzakiruna Allah kafiran shine ibadar masu ambaton Allah da yawa da yawa sahabbai suka ce wa manil gazi ya rasulullahi har wanda yaje yaki ma ladansa bai kai nasu ba manzon Allah ya ce law daraba bi sayfihil kufar wal mushrikin da me zuwa yakin zai je ya sari kafirai ya sari mushrikai hatta yankasira hatta kwabinsa ya kare wa yartaliba dama ya cuɗa jikinsa da jini lakana dhakirun la kaseeran afdalu minhu daraja masu zikirin sun fi daraja da zai je jihadin ma ya yaki kafirai su sare shi jikinsa ya kaca kaca da jini takwabinsa har ya kare saboda yaki saboda jihadi amma ladansa manzon Allah ce bai kai ne mai zikirin Allah ba fa dhikru afdal a'mali malai ce ambaton Allah yana daga cikin mafiya wato darajar ayyuka wa huwa al-maqsud min tilawati al-quran wa min as-salah kuma shi ake nufi da Allah ya ce waqi min sala utul ma uhiya ilaka min al-kitabi karanta abinda Allah ya maka wahayi daga littafi karatun al-qur'ani kenan waqi min sala ka tsaya da sallah shine yin sallah malai ce to karatun al-qur'ani yana ciki tsaya da sallah yana ciki walidha warada an-junayd to wannan dai duk ayoyin suna nuna mana wato kada bawa ya zama gafalalle ya zama bai da lokacin da daina tuna ubangijinsa sai lokacin da ya shiga matsala sai lokacin da ya shiga cikin wato damuwa Allah ya ce wallahu ya'lamu ma tasna'un ubangiji ya san abin da kuke aikatawa fa yajadikum bihi kuma zai sakanta muku da shi na'am
wa la tujadilu ahla al-kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billati unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun
ubangiji yace wa la tujadilu ahla al-kitabi illa billati hiya ahsan kar ku jayayya da ahlul kitabi yahudu ko nasara illa billati hi ahsan sai da mujadala wanda take wato mai kyau kamar kai musu wa'azi ka kira su zuwa ga shiga addinin musulunci ta hanyar nuna musu ayoyin Allah da fadakar da su akan hujjoji da ubangiji wato ya halitta ma'ana Allah ta du'uhum ila dinillahi illa bil kalamil layyini kar ka kira su zo shiga addinin Allah da fada da zagi da hantara da cewa arnan banza arnan wofi a'a ka kira su wato bil kalamin layyin da magana wanda take mai taushi udu ila sabilir rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ka kiraye mutane zuwa ga hanyar addini wato zuwa ga addinin ubangiji da hikima da kuma wato wa'azi mai kyau shine wato da abin da yake al-ma'ruf magana wanda take mai kyau ba mai tara hankali ba wal ihsan da kuma kyautatawa la'allahum ya'tadun wato ko sashinu sai Allah yake cewa wato illal ladina zalamu minhu sai dai wayanda suka cuci kansu da kafirci daga cikin su ma wayanda din kafirai ne amma dai wayanda suka cuci kansu da kafirci sune wanda suka ce za su yaki musulmi wanda za su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai ko kuma wanda za su yaki masu da'awa su hana su da'awa wato wa abau an yaqiru bil jizya su ba su musulunta ba ba su kuma yadda za su ba da jizya ba su kan fajadaluhum bi sayfi wato kai jayya da su da suka bi hatta yuslimu hasisin mi kauya awutul jizya ko kuma wato sun bada jizya mana wato banda wanda suka yi zalunci su kan fadu'uhum ila dinin Allah ka kira su zuwa ga addinin Allah bil igilaz wal shidda ta hanyar tsanani ta hanyar wato tsanantawa wa qatilu ku yake su hatta yuslimu sai san musulunta awutul jizya ko su bada jizya wato an yadin wa humsagirun su zo su bada ita a hannu wato suna walakantattu malam yace wannan aya din wato ta yi daidai da fadin ubangiji qatulul ladina la yu'minuna billahi ku yaki wadanda basu imani da Allah ba wala bil yawmil akhir basu imani da ran lahira ba wato akan wannan ayan kenan muhakkama ce kenan ayan wato muhakkama ce bai da kamar da wadansu malaman tafsirin suka ce ayan an yi naskanta ba Allah ya ce ilal ladina zalamu sai wanda suka cuci kansu da kafirci wa qulu wato kukan ku ce musu wato amanna in sun yi magana da ku a game da littafin su sun ce a Bible an ce kaza ko kuma a Injila a Taura an ce kaza ku ce musu amanna billazi unzila ilaina mu dai mun yi imani da abin da aka saukar mana shine alqur'ani wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar muku kar ku ce kun yi imani da abin da suka faɗa a'a ku ce kun yi imani da littafin da aka saukar muku kuma kun yi imani da littafin da aka saukar musu wato wala tasduquhum kada ku gaskata su wala tukazibu kar kuma ku ƙaryata su domin littafin sun yi masa cushe sun cusa ƙare dai ba abin da za su faɗa za ku yarda da shi ba a ku dai ku ce kun yi imani da littafin Injila Allah ne saukarwa Annabi Isa alayhi salam, kun yi imani da littafin At-Taura Allah ne saukarwa Annabi Musa alayhi salam, kun yi imani da littafin Zabura Allah ne saukarwa Annabi Dawud. Amma su abin da suka fadan kar ku ce ƙarya ne, kar kuma ku ce gaskiya ne, domin ana jin tsoro kar su faɗi gaskiya ku ƙaryata, ko kuma kar su faɗi ƙarya ku gaskata. Shi yasa aka ce a ku ce kun yi imani da littafin kwacokon ɗinsa wanda Allah ya saukarwa Annabi Isa ko ya saukarwa Annabi Musa alayhi salam, sannan kuma kun yi imani da naku littafin da Allah ya saukar muku. Shine Ubangiji ya ce ku ce musu wa ilahuna wa ilahukum wahidun, Ubangijinmu da Ubangijinku ɗaya ne, shine mai saukar da littafi wato daga sama, wa nahnu lahu muslimun, mu kuma masu mika wuya ne wato zuwa gare shi. Na'am.
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ.
Allah ya ce wa kadhalika, hakan nan dai, anzalna ilayka alkitaba ya Muhammadu, muka saukar maka da littafin alqur'ani, wato kama anzalna ilayhim at-taurata wa ghayriha, kama da muka saukar wa annabi Musa littafin at-taura, maka saukarwa Annabi Isa wato littafin Injila. Walladheena aatainahumul kitaaba, kasan wadanda muka basu littafi, wato muka basu littafin At-Taura, kamar Abdullahi bin Salam da wulinsa, Allah ya ce su kam yu'minuna bihi, suna imani da Al-Qur'anin nan, suna imani da shi. Wa min haula'i, wato kuma daga cikin mutanen Makka ba akwai wanda suka musulunta, su ma suka man yu'minu bihi, wanda suke imani da Al-Qur'ani, wato aka ce wa min haula'i, ana ne mutanen Makka, saboda su ahlul kitaba ya ambace su a fili. Aka ce falladina atinahumul kitaba, waɗanda muka ba su littafi yu'minu da bihi, suna imani da alqur'ani. An samu wata jama'a daga cikin nasara da kuma cikin yahudu sun yi imani, sun musulunta wato a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin mutanen Makka ma akwai wanda suka musulunta, wayanda suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka musulunta tun a farko, irin su Sayyidina Abubakar, irin Sayyidina Umar da sauransu. Yawwa, shi yasa Allah ya ce wa min haula'i, daga mutanen Makka ma akwai waɗanda wato suka musulunta, akwai waɗanda man yu'minu bihi, sun yi imani da alqur'anin nan. Wa ma yajhadu bi ayatina, amma ba hume musu da ayoyinmu, illal kafirun, sai mutane wanda suke wato kafirai, wato sune wato kafirai, su kam sune wato yahudawa da basu musulunta ba. Wa zahara lahum an alqur'ana haqqun, amma su ma sun sani a littafin su cewa alqur'anin nan gaskiya ne. Wato walja'i, wanda yazo da alqur'anin nan kuma haqqun, shi ma tabbatacce ne yana nan a littafin su. Wa yashhadu zalika, amma sun yi musun wannan. Allah ya ce wato ba wanda suke musun ayoyinmu, illal kafirun, sai mutane kafirai. Na'am.
Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun
bal huwa
ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm.
Na'am.
Fa ma yajhadu bi ayatina.
Ubangiji yace wa ma kunta tatlu min qabli, ai da kai Muhammadu baka zo kana karanta mutane alqur'ani ba kafin ai maka wahayi, kafin aiko ka annabi ai maka wahayi, baka zo Makka kana karanta musu alqur'ani ba. Wato wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, baka zo kana karanta wani littafi ba, domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam bai ma iya rubutu ba, bai iya karatun ba. Yawwa, duk da yake nasa rashin iya rubutun da karatun, mu'jiza ne ba jahilci bane. Amma yanzu da ni da kai, in ba mu iya rubutu ba, sai a ce jahili ne, ko rubutu ma bai iya ba, jahili ne, ko karatu ma bai iya ba, kaga mu namu jahilci ne. Amma na Annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ne, domin zai zo da wani ilimi ne wanda zai gagaru wanda ya iya rubutu da karatun. Saboda haka Allah ya ce musu a mutanen Makka, ya ce ai da bai zo kun shaide shi da yana rubutu ba, ko yana karanta wani littafi, balle ku ce cikin karantar littattafansa ne ya ɗauko wannan sabon ra'ayin, ya ɗebo maganganu ya zo ke gaya muku. Ai, da kun san shi bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba a cikinku. Saboda haka Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, baka kasance kana karanta wani littafi kafin zuwan alqur'ani ba. Wala taqutuhu bi yaminik, sannan baka iya rubutu ba, balle a ce kai kake rubutawa da hannunka. Allah ya ce idhan lartabal mubtilun, inda ka iya rubutu da karatu. Da al-mubtilun, masu barna su ne kafirai, da sun yi shakka, da sun ce kai kila a yawayawansa da yake na fatauci zuwa Sham zuwa ina ne ya sayo littattafai, yake tsamo maganganu na hikima, yake fada, ya ce Allah ne ya aiko shi. To baka iya ba, tunda baka iya ba kuma haka kenan, ashe ba za a tuhume ka wato da abin da baka iya ba, a ce kai ka kirkiro a kanka. Saboda haka ga wannan shi nasa mu'jiza ne, saboda ai Allah ya sani inda ya iya rubutu da karatu za su ce to wannan dama suna cewa asatirul awwalina waqoqin mutanen farko ne iktatabaha wato yake rubutawa he tumla alaihi bukuratan wa asila ko washiyan ko asila bukuratan washiya ko asila duka okay to alhamdulillah saboda haka suka ce ai waqoqin mutanen da ne ake karanta masa shi kuma yana kufa to ko bai iya rubutu ba saboda haka kenan kaga ashe abin da suka fada wannan ƙarya ne saboda haka tunda yanzu yace yazo da alqur'ani kuma yazo da ilimin da yake gagara ba dau ya gagare su ilimi ne da larabci aka zo da littafin kuma ya gagare gwanayen larabcin to kaga kenan ya kamata su dauki wannan a matsayin wato mu'jiza ne wato ba abin da bai sa Allah yake cewa inda ka iya rubutu da karatu izal lam tabal mutilun da mabarnata su ne kafirai da sun shakka su ce wannan wato kai ka kago alqur'anin nan wato ba saukar maka shi akai ba na'am bal huwa ayatun bayyinatun a alqur'anin nan wato wanda ka zo da shi ya muhammadu ayatun bayyinatun ayoyi ne bayyaninu fi sudurul ladina utul ilma a cikin kirjin wanda muka ba su ilimi Allah madaukakin sarki ya sanya alqur'ani littafi ne wanda za a iya haddace shi ya sanya shi a cikin kirjin mu'minai suna haddace shi Allah ya ce wa ma yashhadu bi ayatina ba masu musun ayoyinmu illa zalimun sai wanda suke wato azalime sune yahudawa wato suka sun yi musun alqur'ani bayan ya bayyana a gare su sun san alqur'ani tun alittafin su sannan kuma sun san alqur'ani alittafin su sannan kuma sun san annabi sallallahu alaihi wasallam alittafin su amma sun yi musu wato saboda zalunci
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين
آيوين دمو كرنتا أبايا وبنجي جي بيان تبتا دا القرآن تهنيا دليلي تيوى القرآن نند غوزان الله يكومو وجزا نينا دان عدم واتو كيكا تيكمر الله ينادي أسو أهل كتابي antum la uzra lakum fi inkaril qur'an ku ba ku da hujja wajen musun alqur'anin nan wala fi takdhibin nabi ba ku da wani dalili da za ku kare ta wannan annabin li'anna min jumlati wato sifati domin yana daga cikin jumillar siffansa wato a cikin littafin ku akwai siffar annabin a littafin ku akwai alqur'anin a littafin ku cewa annabin nan annahu ummiyun annabi ne wanda yake ummi bai iya rubutu bai iya karatu ba la yaqra'u wala yaktub baya karatu baya kuma rubutu ai ko lokacin da aka zo wato sulhu mudabiya da mutanen makka aka ce a rubuta takarda ta sulhu yanzu manzo Allah ba zai yi umara ba sai dai ya tafi badi ya dawo za su bashi kwana uku ya shiga ya umara sa a makka ya koma madina aka ce a rubuta takardar sulhu da sauran maganganun da aka sulhu akai aka ce sayyidina Ali ya zo ya rubuta ya dauko alƙalami ya fara rubuto cewa ya rubuta bismillahir rahmanir rahim wannan ita ce takardar da Muhammadu manzan Allah yayi sulhu da mutanen Makka suka ce sai an goge manzan Allah tunda inda sun san manzan Allah inda ba su hana shiga Makka ba sai a goge manzan Allah ya ce masa goge ce ya Rasulullahi wannan hannun ba zai iya goge Rasulullahi ba manzan Allah ya ce to nuna min ina ne gurin inda za ku tabbatar da iya rubutun ba kenan ai da aka nuna masa cewa daga nan zuwa nan ne Rasulullahi sai ya goge ce ai hannu ne ya goge ba alawul mahfuz an goge ba hannu ne ya goge hannu da ya goge kuma zai iya sake rubutawa to kaga wanda ya kara tabbatar maka Allah ta'ala ya bashi ya zo ummi ba rubutu ba karatu saboda ya zama mu'jiza wato shi wannan rashin iya rubutu da karatun ya zama masa wato mu'jiza kuma haka ya zama masa mu'jiza in an saukar da wahayi ana rubuta wahayin yana cin gyaran mai rubutun zai ce masa mai karbuta anan zai ce sai na sa ya ce ka sa sinu nan mai ka sa sinu ne ya ce to mai da hisadi yana cin gyaran mai rubutun da karatun da rubutun da saukar masa akai daga wajen ubangijinsa ka san abin da Allah ya saukar ku shine tabbacece shine malaka yake ce mana yana daga cikin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da su yahudawa suka samu a littafin su shine bai iya rubutu da karatu ba falau farada da a wajen kaddarawa cewa annahu kana yaktubu aw yaqra'u da ya iya rubutu ko ya karatu wato da sun yi kokonto a cikin annabcinsa da kuma sun yi kokonto wato wajen cikan alqur'ani shine ubangiji yake cewa wa qalu cewa suke laula unzila alaihi ayatu min rabbi wai ina ma inda annabin nan gaskiya ne me yasa ba za a sauka masa aya daga wajen annabi ubangijin sa ba wato kamar a sauka masa taguwa ma irin ta annabi Salihu ko a bashi sanda irin na annabi Musa ko a bashi kabaki irin na annabi Isa Allah ya ce kul ka gaya musu innamal ayatu indallah aya na aya da saukar da ita duk wannan abu ne da yake hannun Allah kai baka da iko ka ce a saukar maka aya saukar da aya da lafin saukar da ita a hannun Allah ne kuma Allah ya san za ta tambayi aya to amma Allah bai saukar da aya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kansa shi kansa aya ne shi kansa aya ne ga alqur'ani kuma aya da take wato ta girmi duk sauran ayoyin da aka saukar wa manzanni ta fifiti duk sauran ayoyin da aka saukar wa sauran manzanni Allah ya ce ka ce musu innamal ayatu indallahi aya saukar da ita a hannun Allah ne yanzilu ha kai fesha'u yana saukar da ita lokacin da ya ga dama wa innama ana munzirun mubin ni aiki da mai gargadi ne mabayyanin gargadi in na yanawa na gama ma'ana in na gama zan yi gargadi wa ma'abuta kafirci da sabo su guji shiga wuta saboda haka in sun bi nasu in ba su bu ba ya rage mu wanda ya aiko ni ne gargadin in ya ga dama ya turo aya in ya ga dama ya bar aya ya kama su da abin da suka aikata Allah ya ce a wala mai fahim na gun kwana ne ko to alhamdulillah za mu tsaya nan saboda lokaci amin da makaranta daidai Allah ya karba mu ne ba mu lada wanda mu kuskure Allah mu lokacin sarki ya gafarta mana dan na ce la mai sakan su mun shikenan dai ba ba shi haka ne akwai tambaya na ga aya ta 50 ko wannan yace yana neman addu'a ne yana da mara lafiya a gida yana roƙo al'ummar musulmi su sa cikin addu'a Allah ya ba mara lafiya sa lafiya tare da sauran marasa lafiya na al'ummar musulmi za mu saka cikin addu'a insha Allah Allah ba ta lafiya